This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Yau Talata, 4 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
To Mahmud, sabon harajin da Amurka ta sanya akan kayayyakin China ya fara aiki a yau Talata. Yayin da ba tare da bata lokaci ba China ta maida martani akan kayayyakin da Amurka ke kaiwa kasar ta. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin karbar bakuncin Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu a yau Talata don tattaunawa akan batun tsakaita wuta tsakanin Israila da mayakan Hamas. Ana sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai gana a yau Talata da jami'an kasar Costa Rica da Guatemala da nufin tattauna batun kaurar jama'a, haɗin gwiwar tsaro da dai sauransu.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa shugaban gwamnatin mulkin sojin Niger General Abdourahamane Tchiani ya tsige shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da muƙarrabansa daga mukamansu. To ko me ƙungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ke cewa?
Ana kuskusa an ce rashin jituwa ne gare tsakakanin su ya hana ruwa gudu a cikin aikin da ya kamata su yi.
To yayin da a yau take ranar tunawa da masu fama da cutar daji ko kuma kansa, ƙwararru na yin gargaɗi kan abubuwan da ka iya haddasa cutar ta daji.
Akwai wani ƙalubale da nake fuskanta da wata masifa da zan iya cewa ta tunkaro mu yanzu ta yanayin shan taba shisha. Shan taba shisha na awa ɗaya daidai yake da wanda ya sha karan sigari guda 200.
Za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda zai kammala tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikici tsakanin makiyaya da manoma. Kazalika muna ɗauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sabon harajin da Amurka ta sanya akan kayayyakin China ya fara aiki a yau Talata, yayin da ba tare da bata lokaci ba China ta sanar da ƙarin haraji akan kayayyakin da Amurka ke kaiwa kasar. China ta ce za ta sanya harajin kashi 15 cikin 100 akan gawayin kwal da gas ɗin Amurka, da kuma ƙarin harajin kashi 10 cikin 100 akan ɗanyen mai da injinan ayyukan gona da wasu motoci. Matakan da Amurka ta ɗauka a kwanan nan sun haɗa da sanya ƙarin harajin kashi 10 cikin 100 akan dukkan kayayyakin China, wanda shugaba Trump ya bayyana a matsayin ƙoƙarinsa na matsawa China lamba akan ta ɗauki matakin hana safarar ƙwayar fentanyl zuwa Amurka. Gwamnatin Amurka ta bayyana China a matsayin babbar hanyar samar da sinadaran da ƙungiyoyin da ke harkar miyagun ƙwayoyi na Mexico ke amfani da ita wajen sarrafa fentanyl. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin karbar bakuncin Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu domin tattaunawa a yau Talata a fadar White House, yayin da batun tsagaita wuta tsakanin Israila da mayakan Hamas a zirin Gaza ke kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna a kai. Tattaunawar dai na zuwa ne a wani muhimmin lokaci, yayin da ake kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wutar. Isra'ila da Hamas na da ƙasa da makonni 4 su cimma matsaya akan sharaɗin mataki na biyu na yarjejeniyar, wacce za ta haɗa da sakin dukkan sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza, da kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya, da kuma janyewar Isra'ila daga yankin. Ba ni da tabbacin cewa yarjejeniyar zaman lafiyan za ta ɗore, abinda Trump ya faɗa wa manema labarai kenan a jiya Litinin gabanin ya kai ziyara White House. Netanyahu ya gana a jiya Litinin da jakadan Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff, wanda ke ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar General Abdurrahman Chani ya tsige shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da mukarrabansa daga mukamansu. Kodake ba bayyana dalilin yin haka a hukumance ba, amma ƙwararru a harkar yaƙi da cin hanci na alakanta matakin da rashin gamsuwa da ayyukan hukumar. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni bar mai aiko mana da ƙarin bayani daga Yemen.
A watan Satumban 2023 ne aka kafa hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef don mai gurbin hukumar Halsiya, wace ta gudanar da nata ayyukan a tsawon shekaru 12 da rabi na mulkin jam'iyyar PENDES tarayya da ƙawayenta. A wancan lokaci Janar Chani ya nada hafsan rundunar tsaro ta jandarma Kanal Abdulwahid Jibo a matsayin shugaban hukumar da ta kunshi wakilan alkalai, lauyoyi da 'yan farar hula, waɗanda kafin su kama aiki suka yi rantsuwa da Alkur'ani a bisa sharaɗin za su yi aiki da gaskiya tare da riƙe sirrin aikinsu na farautar mahandama dukiyar ƙasa. Sai dai kwatsam shugaban gwamnatin mulkin sojan ta Nijar ya tsige shugaban hukumar da mataimakansa, lamarin da ƙwararru a yaƙi da cin hanci suka ce dama sun san za a rina. Malam Mamman Wada shi ne shugaban Transparency International a Niger.
Mu ƙunshinmu ta kogowar cin hanci da rashawa a NLC Transparency International abin bai ba mu mamaki ba. Don kutuno da aka aza Kwaldef ɗin ma cikin mutanen na akwai waɗanda suka reto a gidan yaƙi. Wato an yi abu ne cikin garaje, cikin kwaramniya, ba an aje hankali ba, an yi da kyau. Aka samu mutanen da an tungume su da lahiya sun yi gije gidan yaƙi. Daga baya aka gyara aka hidda. Kenan ba a yi binciken rayuwar mutane ba. Kamar yadda Alsha take, haka ya kamata a yi Kwaldef, inda Alsha take wannan abun da yanzu an yi nisa.
Daga yanzu hafsan tsaro na gandun daji Kanal Zainu Musa a Gali ne zai jagoranci hukumar ta Kwaldef tare da nada wasu sabbin mataimaka. Ba a dai bayyana dalilin waɗannan sauye-sauye ba. To amma 'yan fafutuka na cewa matakin ba zai rasa nasaba da wasu matsalolin da ke tattare da ayyukan hukumar ba. Bana Ibrahim Jigo ne a kungiyar Front Patriotic.
Ana kuskusa an ce rashin jituwa ne gare tsakakanin su ya hana ruwa gudu a cikin aikin da ya kamata su yi. To shugaban kasa da hwari ya tattauna da su a samu a kaza a warware wannan abin da ke hana ruwa gudu nan tsakakanin su, to ba a samu ba. To shi yasa su shugaban kasa ya dauki sandan shi ya ce to ya kamata a sauya su duka.
Masana sun yi gargaɗin cewa dole ne a ɗora hukumar ta Kwaldef kan turbar dokokin yaƙi da cin hanci na zahiri, muddin ana son cimma gurin da ake hange. Har ila yau ga Malam Mamman Wada.
Doka ta Kwaldef ta kwatanta Kwaldef ba ƙungiya ba ce ba mai kokowa da cin hanci da rashawa, wadda za ta buɗe aikinta bisa cin hanci da rashawa da ake sahar da marici. Wato wannan doka ta mai da Kwaldef kamar ƙungiya ce ta karɓo kayan jama'a kawai, gyarawa ne ake yi. Abinda ake tsammanin mutum ya ɗauka ya ce ya yarda shi ke na ya biya. Kuma in mutum ya tafi da mai kare shi kamar lauya sai a kore a ce baya da ƴancin, ko doka ba ta ba da uzuri ba mutum ya zo da lauyan shi.
A watan Janairun da ya gabata tsohon shugaban hukumar ta Kwaldef ya sanar cewa a tsawon watanni 12 hukumarsa ta tatso biliyan ko miliyar 50 na sefa daga hannun mutanen da suka wawure dukiyar ƙasa. Sai dai wasu 'yan Nijar sun yi ta nuna rashin gamsuwa a bisa la'akari da makudan kuɗaɗen da ake zargin an handame a zamanin gwamnatin farar hula, wato daga 2011 zuwa lokacin da soja suka yi juyin mulki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Talata cewa hare-haren da jiragen saman Rasha marasa matuƙi suka kai a cikin dare sun lalata gidaje da wasu gine-gine a yankuna da dama. Rundunar sojan Ukraine ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun harbo jirage marasa matuƙi guda 37 daga cikin 65 da sojojin Rasha suka harbo a hare-haren a yankunan Cherkasy, Chernihiv, Kyiv, Poltava da kuma Sumy. Hukumar sojan yankin Sumy ta ce hare-haren sun lalata gidaje 8 da wata makaranta a yankin. Gwamnan Cherkasy Ihor Taborets ya faɗa ta Telegram cewa tarkacen jiragen da aka kakkaɓo sun haddasa gobara a wasu cibiyoyin kasuwanci guda 3. A Kyiv, jami'ai sun ce tarkacen jiragen da suka faɗo sun lalata makarantu da dama da kuma wani asibiti. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a yau Talata cewa na'urorin kariyarta na sama sun lalata wani makami mai linzami na Ukraine a saman tekun Azov.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hudu ga watan Fabrairun kowace shekara rana ce da kungiyar da ke yaki da cutar kansa ta kasa da kasa ta ware domin tunawa da masu fama da cutar da kuma kara fadakar da mutane kan yadda za su kaucewa cutar ta kansa, musamman waɗanda ke da haɗarin kamuwa da ita. Daga cikin nau'ukan cutar kansar mama ko kuma sankarar mama ita ce aka fi ittifakin tafi haɗari ga mata a duk faɗin duniya. Dr. Maryam Nasir ƙwararriyar likita ce a fannin cututtukan daji da ke aiki a Jami'ar Yusuf mai ta Masala da ke Kano, ta kuma yi ƙarin haske kan hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar ta sankarar mama.
Sankarar mama dai cuta ce kamar kowacce, akwai ƙwayoyin halitta a jikin ɗan adam da saboda wani yanayi ko saboda wasu abubuwa sun saka wannan ƙwayoyin halittar sun rikide sun zama wani abu daban, sun bada wannan cuta ta daji. Kuma abubuwa da yawa ka iya kawo su sa wannan ƙwayoyin halitta su rikide, su ake kira carcinogens. Wannan carcinogens kuma suna da yawa, sannan ana bincike akai, amma akwai wanda bincike ya tabbatar da an alakanta su da cutar kansar mama ko sankarar mama. A cikin su akwai shan taba sigari. Shan taba sigari bincike ya nuna kashi 22 cikin 100 na cutar kansar mama ta dalilin shan taba sigari, ba ma kuma kansar mama ba kawai, har wasu kansa daban ma. Wanda shi yake sha yana da hadari kashi 12 cikin 100, wanda kuma ake sha a kusa da shi yana da hadari 18 cikin 100, wato ya kuma wanda shi yake sha din hadari da kashi 6 cikin 100. Dalili kuma shi wanda yake sha ya buso da hayaki da ƙwayoyin da suke da illa din waje, shi kuma wanda ake sha a kusa da shi ya sha amma bai fita, ya shaka amma bai fitar da su ba. To, sannan kuma akwai wani kalubale da muke fuskanta da wata masifa da zan iya cewa ta tunkaro mu yanzu ta yanayin shan taba shisha. Ita shan taba shisha, shan taba shisha na awa daya daidai yake da wanda ya sha karan sigari guda 200, musamman yanayi da ya kasance kan cewa matasanmu, musamman mata, sun ɗauka wannan abu wani abu ne na wayewa ko wani abin zamananci ne ko makamancin haka. Sannan banda shan taba kuma akwai wasu abubuwan da mu da kanmu za mu iya gyarawa, kamar yanayi na cimarmu. Abinci wanda aka sarrafa shi gaskiya an alakanta shi da cutar kansa, ba wai ta mama kawai ba, har da wasu kansa ma. Sannan kuma yanayi na rashin motsa jiki. Mace ta zauna wuri ɗaya ba ta motsa jiki, ba ta wani aiki da zai motsa mata jiki, shi ma gaskiya an alakanta shi da cutar kansa. Banda haka kuma kiba mai teɓa wacce ake kira obesity, ita ma an alakanta shi da cutar kansa. Sannan cin abinci mai maiƙo da masu sukari, masu zaƙi, yawanci mutanen mu sai a ringa cewa ai da zaƙi da maiƙo su suka kawo mu binni, to ba cutar kansa kawai ba ma, har da wasu cututtukan da suka danganci ciwon siga, ciwon hawan jini, duk an alakanta su da cutar da shan zaƙi da maiƙo. Amma haɗarin shi ne idan uwa ta yi cutar sankarar mama, to 'ya'yanta mata da mazansu suna cikin haɗarin kamuwa su ma da wannan cuta, ko mace ce ko namiji. Sannan kuma yawanci idan cutar ta kama 'ya'ya maza, to ta fi illatarwa, ta fi wahal da su, ta kuma fi illatarwa, ta kuma fi saurin kashe su. To, a Najeriya dai yanzu ana samun aƙalla duk shekara ana samun mutum 20,022 da suke kamuwa da cutar sankarar mama. Sannan kuma a cikinsu abin takaici ana rasa kusan mutum 14,000 daga ciki. Dalili da ya sa kuma haka shi ne yawanci gaskiya ba a gano ta da wuri, saboda haka ba a zuwa asibiti da wuri. Ita kuma matakin da ake ɗauka don a daƙile wannan cuta shi ne a gano ta da wuri. In an gano ta da wuri ana iya magance ta da wuri. Motsa jiki yana da matuƙar mahimmanci, ba wai cutar kansa ba ma, har da wasu cututtukan daban. Sannan kuma ko ba haka ba ma, da yanayin motsa jiki akwai abubuwa da yawa yanzu ga su nan duk a social media ɗin nan ana yaɗa su YouTube, zuwa za ka ga yanayin motsa jiki kala-kala da mata za su iya yi a cikin gidansu ba tare da sai sun fita wani waje ba. Sannan kuma kamar yadda na faɗa bayani, cin abinci. Abinci da suke ba da kariya akan cutar kansa sun haɗa da kayayyakin itatuwa da ganyayyaki.
Dr. Maryam Nasir, ƙwararriyar likita a fannin cututtukan daji da ke aiki a Jami'ar Yusuf mai ta Masala a Jihar Kano. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya samun matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumansu. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadi da ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Karma wanda baya shi ne dadamu sanadi na arzikin mu shi ne uwa uwa.
Da yau muke kammala tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina Kene mana. Shugaban kungiyar manoman Najeriya Dr. Faruku Rabi'u Mudi da kuma shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya Khalil Muhammad Bello inda za mu duba matakan da ya kamata a ɗauka don shawo kan matsalar rigingimu tsakanin manoma da makiyaya da yadda hakan zai taimaka a ɓangarorin biyu. Hassan gare ka.
Dr. Faruk a ƙarshe kuma abu guje da kina mun ce za mu ɗore ne. Ba a maganar matsala dole sai an kawo maslahan wannan matsala din. Idan ana magana a ɓangaren maslaha. Kana ga waɗannan matakan ne ya kamata a ɗauka a bi domin a shawo kan wannan babban kalubale na rigingimu tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya.
Na farko dai a gaskiya sai kamar yadda muke ta bayani an siyasa har zuwa yau nan ba na kyauta da can a satin nan a ce akwai wajen da ba a san burtani ba. Sai 'yan siyasa an nuna musu mahimmanci sun sami political will abinda Bature yake faɗa sun sami cewar da Allah su yi haƙuri abubuwan da aka ware domin jikoki da waɗanda ba a haifa ba kamar yadda kakanninmu da bamu sani ba suka bar mana. To shi ma su yi haƙuri a kan wannan lokacin da za su zo su yi haƙuri su daina waɗannan hanyoyi su yi haƙuri su san akwai al'umma makiyayan nan da suke bi da wannan arzikin mu ne yake zirarewa idan suna yi. To idan arewa suka haɗa kai aka samar cewa an daina taɓa irin waɗannan burtalai to Allah ya daɗa samu. Sannan kuma na biyu gaskiya zan faɗa cewa Fulani ba a musu adalci ko a bajetin ƙasar nan da can kwata-kwata ba ma a tuna da shi. An bar su a daji kamar yadda aka babbishe a daji ba wanda yake tunawa da su kuma a sa su a bajimu. An aka zo ana zancen manoma ko da wani lokaci za ga an ci a ba manoma sai a ba manoma.
Wannan adalcin da kake magana a da ko har yanzu.
Yake yanzu da yake ga shi an fito da kamar ministry ta livestock da sauransu muna kallon cewar watakila an waiwayo ne a fara tuna da su. Amma fa a sani cewar sai an tuna Fulanin ne na ƙasa sosai kamar yadda shi mai magana yake wakilta sai in za a iya taɓa su. Amma da an watsar da su ba ilimi ba a tuna da su a daji ba ko meye an ga an tuna da su sai lokacin kamfen ta wurare suna da kulawar da yawansu. To haka amma an gama ta wurare ta da wani cincin ba a san da su ba sai an tuna da waɗannan haƙoƙi na kowa da kowa sai mu kan mu adalci. Gabaɗaya makarantunsu idan suka yi ilimi su kansu kuwa inda suke noma da ke jike shi din nan an abandana kansa ba ma a tunaninsa amma manta shi idan aka sa su suka fahimci ilimi to za ka samu sauƙin matsala mu ma za mu samu sauƙin matsala za su shigo mu yi mu'amala kowa zai mu'amala ne to da mu'amala da mai ilimi da mara ilimi ba zai da su gaba.
Gaskiya ne doctor an rubuta kalma Bello a gurguje ta kai ta kai a tunaninka mai solution mai maslaha.
Maslaha dai duk da haka ina so in goda wannan adali shugaban da kasar ma ga alama zai iya mulkanta insha Allah. In goda biyu da ta ba mu dama don ba in ba irin wannan dama ba yau makiyayi an wayi gari ba ma fa batun a magance masa matsalarsa ba a jima me yake damunsa galibi babu wanda ya damu yanzu. To idan ana so a samu maslahar wannan al'amari da yake ta canza kamanni yana zama bala'i a kada shine sai masu mulki din wanda sun Allah ya ba ya ba ikon sarrafa al'umma sun zo dukkanin su sun zama masu adalci makiyari jaya. Amma idan ya zama na galibi kansu kawai suka sani to akwai larura. Galibi dai handama wuraren nan da ake ya kamata mai handama wuraren ko dukiya ya sani akwai lokacin da zai bar dukiyar ko dukiyar ta bar shi. don duk wanda ka ba shekara 120 da kansa ma zai ce abin ne shi ko kuma ka sarrafa dukiyar da aka ba mu shi su koma su yi al'umma adalci makiyaya wallahi ruwan da za su sha ma a yau ya fi karfin su ba galibin su gwamnoni kalilan ne suka damu ta wannan sabuwar ma'aikata da aka yi wa beji ita ce fatar mu muna jira mu ga irin takun da za ta yi ita ma amma ita ce fatar mu don haka abu ne mai sauki kullum muna fata muna jaddadawa wallahi babu matsala mai saukin warwarewa da za ta bunkasa tattalin arzikin kasar nan kamar ware matsalar makiyaya makiyaya kuma ba komai suke bukata ba illa adalci adalci shine a sama dabbobi inda za su bi da abinci amma kamar yadda na fara faɗa ka dade ni dazu galibi masu mulkin ba su fahimta ba wai sai su ware fili su ke aiki gine gine waje a kaddamar da wani abu to ai ciyawa ya kamata ta yi gawan nan abun da ruwa yanzu o wannan da dabbobi suke tafi ai ba gine gine bane yake kai su ruwa da ciyawa ne kun kuma mu sha'awar kullum a kira mu kaddamar da dabbobi za su fara cin ciyawa za su fara shan ruwa matikar kai wannan amma duk ginin da kai wallahi tafiya za ta yi tubar ginin a cewa duk ba ki gurin ta tsarba dara fukari shanun ma ba za a samu balle madara don sai sun ci sai sun ci fukari ma ai balle ka samu madara a kullum da dabarar da za a kama musu wurin kiwo shi kenan za a zauna lafiya tsakanin makiyaya da manoma.
Kiwo da kasuwa mu kai jiki in an rike su na sani ba za a faɗi ba.
Yanzu an kaddamar da hurumin zaman kiwon dabbobi na farko a jihar Borno domin samu hanyar warware matsalar arangama tsakanin manoma da makiyaya a fadin Najeriya. Ga rahoton da Husaina Muhammad ta aiko mana daga Maiduguri.
A kokarin kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya a jihar Borno, gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya ta gina wannan ruga ta garan nan a ƙaramar hukumar Mafa. Ruga ce mai girman murabba'in kilomita 4. Wacce ta tanadi matsugunai ga iyalan makiyaya 461 daga al'umomi 18 da rikicin Boko Haram ya shafa. Ita ce ruga iri ta farko a fadin Najeriya inda makiyaya za su yi kiwon dabbobinsu a inda suke ba tare da sun shiga gonakin mutane ba.
Cikin nan shine aka yi wannan gidaje ma makiyaya nan wurin. Su zo su zo na a ciki aka yi musu makarantar da za a sa yaran su a ciki aka yi musu clinic da na lafiyar su na suna kansu sana ciki akwai clinic da na kula da dabbobin su to anan ciki kuma aka samu area da su za su yi noman su kuma su yi kiwon su ba tare da sun je sun shiga gonan jama'a fadace-fadace ya tashi ba in Allah yadda zai zama sanadiyan samu jituwa tsakanin makiyaya da manoma.
A shekarun baya dai mayakan Boko Haram sun yi awon gaba da shanun Fulani makiyaya da dama. Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Azulun ya ce wannan yunkuri wata alama ce da ke nuna cewa manoma da makiyaya za su samu taimakon da zai farfado da rayuwarsu.
We are ready and open for partnership that will not only enhance livestock productivity.
Inda ya ce a shirye muke sannan kuma kofofinmu a buɗe suke da duk wani wanda zai kawo hanyar da za a inganta noma da kiwo a jihar Borno da kuma samar da tattalin arziki da ma samar da ayyukan yi ga jama'armu. Ministan harkokin dabbobi da kiwo na Najeriya ED Muktar Masha ya bayyana cewa makiyaya da manoma tagwaye ne wanda idan aka ci gaba da sama musu muhalli za a samu jituwa tsakaninsu.
Na itibakin cewa inda an ci gaba da yin wayannan nuna adalci da nuna tausayi da a samu muhallin da za a ba duk wani makiyayi walau na shanu walau na alade walau na rakumi walau na tinkiya walau na zomo ko da na kifi ne inda za a ba mutum fili inda zai yi sana'a to insha Allah ba za a samu wannan tashin-tashina ba.
Da dama daga cikin Fulani makiyaya sun saba da yawon kiwo daga wani guri mai nisa zuwa wani. Koya suka ji da wannan sabon tsarin?
To an raba masu noman ma an ba su gefe mu da muke kiwon ma an ba mu gefe wannan shine zai ba mu zaman lafiya.
Najeriya na yin asarar dala biliyan 14 sanadiyar rikicin manoma da makiyaya a cewar rahoton cibiyar sasanci ta Center for Humanitarian Dialogue. Yanzu a yanzu dai wannan ce ruga ta farko da gwamnati ta kaddamar a jihar Borno.
Masu sauraro, a nan za mu nasa a cikin wannan shirin namu. Da Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da wakilanmu Hassan Maina Kaina da Husaina Muhammad, sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Za mu fara da saƙon Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina, wanda ya ce, "Salam VOA Hausa, hanyar Batsari zuwa Jibiya hanya ce mai haɗarin gaske, har sai da ta kai gwamnatin jihar Katsina ta rufe hanyar saboda kisan da 'yan bindiga ke yi ma mutane. Amma yanzu cikin ikon Allah, hanya ta buɗe dare da rana, mutane suna ta zirga-zirga a kan hanyar. Haka ma hanyar Batsari zuwa Safana ita ma an samu sauƙi. Muna fatan Allah ya ƙara kawo mana sauƙi, kuma al'umma mu ci gaba da gaya wa Allah." Sako na gaba ya fito ne daga Samaila Agnes Malafatori, wanda ya ce, "Rana mai kamar ta yau, ranar 4 ga watan Fabrairun kowace shekara, ita ce ranar yaƙi da cutar kansa a duniya. Don haka Allah ya baiwa waɗanda ke ɗauke da cutar lafiya. Mu da bamu da cutar kuma, Allah ya kare mu da kamuwa da cutar. Amin." Fata na gari Lamiri. Sam Shehu Adamu Rajau, wanda ya ce, "Hakika idan har aka samu tsayayyar wutar lantarki, tsaro ya wadata. To ko a haka kaɗai ma Najeriya za ta iya dawowa cikin haya aka shugabanni ƙalubalenku, domin dai lokaci ke tafiya." Sai saƙon Isuhu Makeri Mattai da Magaram, tare da Sanusi Madattai da Magaram, da Zainaidu Ali Fetifuwa Midik, da Shugaba Zubairu Mai Mutala da Magaram, wadanda suka ce, "Salam VOA Hausa, don Allah ku miƙa mana saƙonmu zuwa ga matasanmu na jamhuriyar Nijar, da ya kamata mu tashi mu nemi na kanmu don kare kanmu daga zaman banza. Domin zaman banza yana kawo miyagun halaye kamar su sace-sace, faɗace-faɗace da kuma shaye-shaye. To Allah ya kare daga shiga wannan hali. Amin." Sai saƙon Yakubu Mai Aski Ba da Raka da Sunusi Madattai daga jihar da Magaram jamhuriyar Nijar, waɗanda suka ce, "Ƙaddamar da wata cibiyar nazari da sunan marigayi tsohon shugaban ƙasa Tanji Muhammadu da hukumomin ƙasarmu ta Nijar suka yi. Hakan abu ne mai kyau, kuma mu 'yan Nijar mun yaba da wannan abin da aka yi ƙwarai da gaske." Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya a taƙaice.
To a taƙaice, sabon harajin da Amurka ta sanya akan kayayyakin China ya fara aiki a yau Talata, yayin da ba tare da ɓata lokaci ba China ta sanar da ƙarin haraji akan kayayyakin da Amurka ke kaiwa ƙasar ta. China ta ce za ta sanya ƙarin harajin kashi 15 cikin 100 akan gawayin coal da gas ɗin Amurka, da kuma ƙarin harajin kashi 10 cikin 100 akan ɗanyen mai da injinan ayyukan gona da wasu motoci. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin karɓar baƙuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu don tattaunawa a yau Talata a fadar White House, yayin da batun tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ke kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna a kai. Tattaunawar dai na zuwa ne a wani muhimmin lokaci, yayin da ake ƙoƙarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Isra'ila da Hamas na da ƙasa da makonni 4 su cimma matsaya akan sharaɗin mataki biyu na yarjejeniyar tsagaita wutar, wacce za ta haɗa da sakin dukkan sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza, da kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya, da kuma janyewar Isra'ila daga yankin. Ana sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio zai gana yau Talata da jami'an ƙasar Costa Rica, daga baya kuma da na ƙasar Guatemala, a zaman wani ɓangare na rangadin da yake yi a yankin Latin na Amurka, da nufin tattauna batun ƙaurar jama'a, haɗin gwiwar tsaro, da kuma daƙile tasirin ƙasar China a yankin. Rubio ya je ƙasar El Salvador don tattaunawa da shugaban ƙasar Nayib Bukele a jiya Litinin, ya kuma bayyana cewa Nayib ya yi ta yin karɓar duk wani da aka koro daga Amurka, ko ma daga wace ƙasa ya fito.
Masu sauraro, abin da ya sabuka kenan a shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 8:00 kenan da rabi agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. kada manta a kodashi za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu Bob, ni Mahmud Lalo ne ke cewa sai an jima amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.